This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da yamma da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da mutala Faruq Sani da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirin na wannan yammacin Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga mutala da kanin labarai.
To, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yayin da gangamin yakin neman zabanta ke kokarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa matsala ya zuwa wata dama da kuma fata. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita bude wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa. Manazarta na bayyana kalubalen da ke tattare da bukatar kasashen nahiyar Afirka na samun kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji yadda jama'ar da iftila'in ambaliyar ruwa a Maiduguri ta jihar Borno Najeriya ya shafa, yadda suka koka dangane da rashin samun tallafin da ya dace daga gwamnati, duk kuwa da makudan kuɗin da aka tara na gudunmuwa.
Wallahi ba mu samu tallafi ba har yanzu, dai ga mu nan da gidajenmu a rushe, dai muna tsammanin zuwan gwamnati ko za su mana agaji su tayar mana da gininnukan mu nan da ru.
To madalla, sai a kasance tare da mu domin jin cikakken labaran duniya a halin yanzu tare da Murtala Faruq Sa'inna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yau Juma'a, yayin da gangamin yakin neman zabanta ke kokarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa wata matsala ya zuwa wata dama da kuma fata, domin mai da martani kan takarda tsohon shugaban kasa Donald Trump yake mata. Tawagar gangamin yakin neman zabanta ta ba da sanarwa a ranar Laraba cewa Harris za ta ziyarci Douglas a jihar Arizona akan iyaka da Auga Peta ta Mexico. Wani jami'in Harris wanda ya yi magana bisa sharadin saka sunansa kan batun balaguron da har yanzu ake cikin shirin yi, ya ce mataimakiyar shugaban kasar na shirin yin magana game da tsaron kan iyaka. Trump ya gina yakin neman zabansa ne kan daukar tsauraran matakai a sha'anin bakin haure da kuma kan iyaka. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita bude wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a, yayin da Washington ta gargadin cewa ƙara ta'azzarar yakin zai sa da wuya fararen hula daga bangarorin biyu su iya komawa gida. A jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi watsi da kiran da kasashen duniya suka yi ta yi na tsagaita bude wuta da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, tare da ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane a Lebanon, tare da ƙara fargabar barkewar yaƙi a faɗin yankin. Wani harin da Isra'ila ta kai a yau Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane tara da iyali guda, ciki har da ƙananan yara hudu a garin Sheba da ke kan iyaka da Lebanon, kamar yadda magajin gari Muhammad Saab ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe mutane fiye da 600 a Lebanon tun daga ranar Litinin. Hezbollah ta ce ta harba rokoki cikin Isra'ila a yau Juma'a a Kiryat Ata da ke kusa da birnin Haifa mai tazarar kilomita 30 daga kan iyaka da kuma birnin Tiberias, inda ta bayyana harin a matsayin martani ga hare-haren da Isra'ila ta kai kan ƙauyuka da birane da fararen hula. A wannan makon, taron Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ta Amurka taron Majalisar Dinkin Duniya a New York na Amurka ya ce ya kamata kasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitin yanke shawara na duniya, wato kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Shekaru da dama shugabannin Afirka daban-daban sun sha kira kan nahiyar ta sami wakilci a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wanda tun bayan yakin duniya na biyu yake da membobin dindindin guda biyar kacal, wato Amurka da Faransa da Burtaniya da Rasha da kuma China. A wannan makon, babban wakilin ɗaya daga cikin waɗannan membobin na dindindin, shugaban Amurka Joe Biden ya goyi bayan wannan bukata. To sai dai duk da haka akwai wani babban kalubale da mai fashin baki na kasar Kenya Cliff Mboya ya bayyana cewa sabbin membobin na Afrika ba za su iya samun karfin hawa kujerar naki ba.
We are already seeing a lot of backlash, like this is a big joke. The question is, what is the point?
Yace mun riga mun ga martani mai yawa kamar wannan ai babba abin dariya ne. Tambayar ita ce menene fa'idar shiga kwamitin tsaro idan ba ku da karfin hawa kujerar naki? Shin me za ku je ku yi a can?
To madalla an jima kadan martala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu jihar Borno a Najeriya. Inda bayan yan makonni da iftila'in ambaliyar ruwa da ya ci garin Maiduguri, al'ummar da abin ya shafa sun fara kokawa dangane da rashin samun wani takamaiman tallafi daga gwamnati. Alhali kuwa a fili yake na irin biliyoyin naira da aka tara a matsayin gudunmuwa domin rabawa ga talakawan jihar. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Mustafa da cikakken rahoto.
A kwanaki da suka gabata ne aka samu iftila'in ambaliyar ruwa a birnin Maiduguri, lamarin da ya jefa dubban mutane barin gidajensu. Hakan ya sa gwamnatin jihar Borno ta tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwan ya shafa a wasu sansanonin hijira. Sai dai mutanen da ambaliyar ruwan ya shafa sun nuna rashin gamsuwar su da irin yadda tallafin gwamnatin jihar take ba su, duba da tallafin baya wadatar da su ta bakin wasu waɗanda iftila'in ya shafa, waɗanda suka koma gidajensu da ma waɗanda yanzu haka suke sansanoni da gwamnatin jihar ta samar.
Wallahi ba mu samu tallafi ba har yanzu dai ga mu nan da gidajen jamu a rushe dai muna tsammanin zuwan gwamnati ko za su mana agaji su tayar mana da gininnikan mu nan da ya rushe.
Mun samu tallafi na kayan abinci ne bayan wannan ko har yanzu dai ba na abinci ba kudi da aka ba ku a hukumance.
Kuma wani abubuwa dai na taimako dai aka garanti ana mana. Kawai mu bukatar mu rushe wannan da kawai dai ba a zo ayi mana tallafi akai.
Muna zo ne dai muna dan jira muna ga nan gaban ko gwamnati zai zo ya taimaka mana ba mu sani ba. Dan yanzu haka gidajenmu ma ba ma iya kwana a ciki.
Bayan iftila'in ambaliyan an samu tallafi miliyoyin kudade daga gwamnatocin jihohin kasar nan da manyan kamfanoni da manyan yan kasuwa, inda masu bada tallafi suke zuwa gidan gwamnatin jihar Borno suna bada nasu gudunmuwa da zummar bawa waɗanda iftila'in ambaliyan ruwan ya shafa, lamarin da ya kai ga mutanen gari suna bibiyar adadin kudade da aka samu wanda a cewar su ya kai sama da biliyan 20. Sai dai gwamnatin jihar Borno ta sanar da cewa adadin kudade da aka samu na tallafi biliyan 13 ne wadda aka rabawa mutane kayayyakin abinci da basu kudade ga waɗanda suke sansanonin hijira da ma waɗanda suka koma gidajensu. Yanzu haka dai yawancin mutane suna ganin ba a yi adalci wajen rabiyan kudaden ga waɗanda aka bayar domin su ba. Sai dai gwamna Babagana Umara Zulum ya bayyana cewa zai yi aiki yadda ya dace da ma ƙara wasu kudade don tallafawa mutanen.
Insha Allah cikin kwana daya biyu za mu fara shiga kowane lungu mu tabbatar wanda wannan abin ya shafe su kuma mu nuna musu taimako. Jama'a na yi muku alƙawari cewa duk abin da aka bamu insha Allah ba wanda zai doki wannan dukiyar ya tafi. Za mu yi adalci, zan kara abin da nake da shi, mu tabbatar cewa wanda wannan abin ya shafe su ko da kadan abin da Allah ya sauka mana insha Allah za mu ba su.
Shin kudaden tallafi da aka samu yaya aka yi da su, duba da yadda mutanen suna kokarin rashin samun tallafi? Tambayar kenan da nayi wa Farfesa Muhammad Umara, ɗaya daga cikin shugabanni da gwamna Babagana Umara Zulin ya nada kan raba kudaden da aka samu na tallafi ga waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ya shafa.
Kudin yawanci alkabari ne,
wato kudaden yawanci an fada ne
nan gaba da wato bai zo ground ba, wannan na daya. Na biyu kuma akwai wanda sun fita suna maganganu wanda ba kai ba gindi. Kudin da an samu gwamnati ba zai taba hannu ba, direct za a yi abin da ya kamata. Akwai abin da ana ce masa minimal, ya bata kujeru da su carpet, wannan shine ana ce mar minimal. Partial kuma bayan gida ne ya fadi, bongo ne ya sage, den kuma severe ko kwa total gidan gaba daya ya rushe. Wannan duka an tantance ba, to yanzu abin da za a bayar wanda za a recommend din wannan gidansa gaba daya ne ya rushe, wannan wani garu ne yayi abin nan. Amma kuma kudin da yanda mutane suna fada ba yanda abin yake bane. Wayannan biliyoyin, misali ai miliyan daya in ka dauka, biliyan daya so dubu shine biliyan daya. In ka ce ma kowane gida zaka bada miliyan daya, mutane dubu daya ne.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
An gaida Ibrahim Mustafa da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya saurare shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Yakin da ake yi a Ukraine yana fuskantar wani mawuyacin hali a daidai lokacin da tarayyar Turai ta shiga wani sabon zamani. Kungiyar ta tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar daukar karin matakai kan abin da take gani a matsayin barazana ga tsaro a makwabtanta. A wani babban mataki tana shirin taimakawa Ukraine wajen saki gina tattalin arzikinta ba tare da jiran jagorancin Amurka ba. Wakilan tarayyar Turai na aiki kan wata shawara ta baiwa Ukraine wani babban wato kumshin lamuni da ya kai dala biliyan 39. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce ta sanar wato ita ce ta sanar da hakan yayin wata ziyara ake ba makon da ya gabata. Lamunin na daga cikin shirin ba da lamuni na G7. To amma yayin da Rasha ke samun galaba a fagen daga da kuma zaben Amurka da ke gabatowa, kungiyar ta EU tana tafiyar da shirin ita kadai a halin yanzu. A wani labarin kuma, tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ci gaba da samun takun saka a tsakanin su biyun kan yadda za a kare kasar a yakin da take yi da Rasha. Dan takarar shugaban kasa na Republican yana fuskantar zarge-zarge daga abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris cewa yana ba Ukraine shawarar miƙa wuya. Trump ya ce Zelensky ne ya nemi ganawar, kuma an shirya tattaunawar da misalin karfe 9:45 na safe a gogon gabashin Amurka a ginin Trump Tower da ke birnin New York. Ganawar na zuwa ne wato kasa da kwana guda bayan Harris ta gana da shugaban na Ukraine tare da nuna masa cikakken goyon baya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai makauciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta ce za ta sayi hatsi daga hannun manoma da daraja domin saidawa ga talakawan kasar a lokacin bukata, tare da hana fita da hatsin zuwa wajen kasar in banda kasashen Mali da Burkina Faso da Niger din ke danyen ganye da su. Daga birnin Kwanne na Niger din ga wakilin Haruna Maman Bako da cikakken rahoto.
A jamhuriyar Nijar, hukumomin mulkin sojar kasar ne suka yi wa manoman kasar albishir na saya albarkatun gonakin nasu da daraja. Wannan ko don hana manoman da suka sha wahalar noman su yin face kada albarkatun gonakin nasu, da hana 'yan kasuwa da ke fantsama a cikin karkara ya sashi albarkatun gonakan da arha da suka hada da hatsi, wake, dawa, masara, gujiya da sauransu. Alhaji Hamza ɗaya ne daga cikin manoman kasar reshen birnin Kwanni.
Kowa ya ji daɗin wangazance da wagasawa gwamnati ta zo da shi, tunda wajibi ne yanzu shekara Allah ya ba da ruwa masu albarka, an samu abinci ko mai albarka, sai dai wanda bai noma ba. To kuma an biyo mutane da tattali na kwarai wanda za a kishin abin nan. Domin tun yanzu ga kaka in an ka kula lalle talaka an taimaka mishi. An sai mishi da daraja kuma a zo a yi mishi rahusa.
Yan kasuwa kan kwashi albarkatun gonakan a birane da ƙauyuka domin kimshewa. Har abinci ya yi karamci a kasuwannin kasar, sai su fito da shi domin sayar da shi da tsada. Shi nasa hukumomin kasar yin kashedi game da masu tare manoma a bakin manyan garuruwa, da ma masu kutsawa a cikin karkara suna sayewa da arhwa da su kuka da kanunsu idan har gwamnatin kasar ta sarbi mutum da hannu a hakan. Daya daga cikin manoman kasar ya ce gaskiya gwamnatin ta taimaka musu.
Yanka sai hei da tsada kake nan an kawo noma can gaba, kuma yanka sai san manomi da arha lokacin kaga ba nan Nijeriya ba don noman mutum ka kai ne kaka ba ka kuma an taimaka nan.
A nasa bangaren Muntari Manzo, wani manomi kuma dan kasuwa, na cewa wannan matakin na gwamnatin yayi daidai.
Dama shine gurin mu a ce gwamnati ta sa ido a cikin harkar abinci. Ya kamata dama gwamnati sa ido wannan abinci kal yan kasuwa makudaita maketata su kwashi shi su kai shi kasashen waje ko su tile shi lokaci in yayi a saida ma talaka da tsada. To gwamnati in ta sa farashin ta ta saye shi, to talaka zai ji dadi, kuma lokaci in yayi za a saye shi da cikin farashi mai rahusa yana da kyau.
A dai lokacin rani hukumomin kasar za su fito da abinda suka saya ga damana ga manoman da zai sa talakan kasar ya samu sa'ida. Cikin matakin da hukumomin mulkin sojan kasar suka doka hadda hana hita da albarkatun noman na bana zuwa kasashen waje, amma banda kasashen yankin Sahel da suka hada da Mali da Burkina Faso abinda ya samu manzo cewa
bai kamata ba a ce Mali Burkina mu bar su ko kuma kar a kai musu Mali da Niger da Burkina an zama bai daya yanzu
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
an gaida Haruna Mamman Kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a disadar akai ra'ayi za a yi zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za ku biyo mu zuwa shirin mu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Wannan karan dai muna nan ne a birnin Chang, wata ƙaramar hukuma ce da ke nan a jihar yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Wanda za mu kawo muku wani shiri daga gidan radio na Dash Radio da ke ƙasar Kamaru. Musamman wanda ake kamawa akan mita 9.9 gajeren zango. Muna tare da babban bakonmu na wannan lokacin Alhaji Uba Razak wanda yake masani harkokin tarihi ne na wannan gari na Chang. Professor Alhaji Uba Razak barka da shigowa wannan zauna mu mai tarin albarka.
Madalla Malam Muhammadu Garba.
Masha Allah. Professor Alhaji Uba Razak shin wannan gari na Chang mun ga yana da waɗansu dumbin tarihi. Shin suwane ne suka kafa wannan gari na Chang?
Na'am, ma gode kwarai da gaske. Yanda kake ji ake kira Chang a rubuce yanzu a kundin kasan Kamaru, Chang nan ya samu asali ne ga Hausawa. Hausawa kuma waɗanda suka kawo addini ta wannan ɓangaren kafin zuwan Turawan mallaka musamman Jamusawa. Kasan a Kamaru Jamusawa su suka fara zuwa har suka gigina kota ina a Kamaru musamman a Chang ma Jamusawa suna da babban anguwan da suka gina. Har yau anguwan ya zama wajen tarihi wajen bude ido shi ake kira Centre Climatique du Chang.
Ato ana samun masu zuwa yawon bude ido
yawa a wannan waje yawa don zaka ga ginin Jamusawa ne
tsohon gini wanda ya kwashe shekaru
kuma ana kwana a wajen sosai to da suka zo sai suka tarar da Hausawa a wannan garin
na
Chang din to Hausa dama suna kiran garin din Banwai Banwai garin dan Asabe to yanzu da su Jamusan da suka zo sai suka tambaye Hausa a ina kuke da zama she Hausawa ba sai nuna musu yace a Chang ya nuna musu da yatsa a Chang
a wannan ne aka samu
eh a yawa anan ne yanzu su Jamusawan sai suka sa a Chang
na'am amma ainihin sunan garin Banwai
eh yanda Hausa suke kira yawa Banwai to ka gane a yanzu shine she suka sa Chang yanzu shine sunan ya tabbata a yanzu nan har a madalisan Kamaru duka she ta ce Chang tukuna za a gane
to amma professor shi wannan gari Banwai ko Chang mun ga yana da waɗansu abubuwa na yanayi na rayuwa akwai sanyi wanda yake nuna kaman kana kasashen Turai wanda ko irin yana goye ba wa Turawan mulkin mallaka a sha'awa suka zauna
gaskiya haka ne tabbas kasan wajen kaman da kasan Turai haka wajen yake shi yasa a wannan wajen sai suka ga wani bangare a wannan bangare na garin to kima yanayi na sake aka zo da safiya yanayin daban da yamma da rana duk shi ne suka kira Centre Climatique don yanayi na nan daban-daban a kowane watanni kuma yanayin na sake to anan suka gina zangonsu su turan mallakan ne babban anguwa ne to ka gani akwai noma ana kiwo ana ba abin da babu kai a yanzu nan ma babban jami'ar Kamaru na gona da ake kira Faza a can a wannan gari.
Jami'ar da ake karantar da harkokin noma
yawa, da kiwo yawa kaga a can yake. Duk lokacin marigayi tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Aijo, kuma yanzu babban jami'a ma a garin yake university da can yawa kana ji ai to waɗannan ma Amerikawa ne suka gina kaga babban jami'a ne kaje can yara za su yi karatu ba wani zafi ba wani kai dai klimana nan sosai shi yasa kaga a Cameroon duk wanda ya karatu a university can idan ya dawo dai za ce ya yi karatu a waje mai kyau don ba hayaniya.
A wannan university da aka gina a can zai samu kamar shekaru na?
Shekarun za su kai 40 yanzu za su kai 40. Tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Aijo da Paul Biya ya hau mulki a
82
yawa to ka gani Paul Biya kuma ya ba ma wajen din university da karamin jami'a ne
na karana na koyar da harkokin
gona da kiwo
to kuma sai ka kara mata matsayi ko
yawa
wata
ta haka ne malawa
professor to wani irin abubuwa ne su ɗan wannan gari na Bangwai ko can suke yi domin samun kuɗaɗen shiga
harkokin noma kaga ga plenty ga kafe kofin nan ga kuma abin na tu bananan nan makabu masara wake gyaɗa duk ba abin da babu a can ga ganyayyaki daban-daban.
To yanzu ya kake ganin yanayin zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba wanda ake yi a wannan bangaren ana samun matsaloli ko kuma a kowa na zamansa kuma akwai halaɗa mai kyau?
Kai wannan kam alhamdulillah tambayar nan ya yi kaga kakanninmu da suka zo kasan Bahaushe shi aka yi auratayya aka musulintar da mutanen garin Hausa suka yi aure da su aka haɗu yawa kaga yanzu ana nan kamar mutane ɗaya suna ɗaukan Bahaushe da daraja su ma sun san a cikin Hausa akwai zuri'ansu to shi ka gaisa ake da zaman lafiya babu wani hayaniya suna jin ma Hausa Hausawancan ma na jin yaren gari.
To yanzu tunda yake gashi yadda zamananci yake ya kuma mutanen wannan zamani suke ɗaukan su ainihin ɗan ƙasa.
A wannan zamanin kam ba wani muskila kaga duk taron da za su yi idan na gargajensu ne idan ba gargajen Hausawa kai ko ina maroƙin Bahaushe yake da ƴan dawakai don su sarakan su ma su so su yi gadara gashi an kawo musu kiɗin Hausa ga sarakai ga dawakai ga algeta ka gane ai to mu ma haka a can ɗin idan za mu yi namu abin mu ma muna kiransu su ma su zo su taya mu biki to ka ga a nan babu wani matsala.
Jama'a da Professor Obarazad, wace shawara za ka iya bawa al'umma na wannan bangare na garin can ko kuma Bangwai da ke kasar Kamaru?
Shawaran da zan ba ma mazaunan can da suke jin yanzu alhamdulillahi an zama ɗaya don a can ba cewa kai ɗan wani ne kai ɗan garin ɗan gidan wani don an zama ɗaya tun iyaye tun kakanni to yanzu sun kowane gida za ka ga akwai alaƙa mutum ɗaya dai na wani
na wata ƙabila ta daban
na wani fami
na
wani dangi daban to shi yasa an haɗu an zama ɗaya ba gidan da za ka shiga baka ga ɗan dangi ɗaya a ciki ko aure ya haɗa su duka-duka ka gani ai don ɗan gidan wane za a iya haɗa shi da ɗan gidan wane da an yi zamantakewa ana lafiya kuma mutanen garin ɗin kuma suna sha'awar Islama yawanci suna zuwa su musulunta kuma Islama na ta yaɗuwa can.
To ya ta ɓangaren su Kiristoci ba wani matsala suma ana suna addininsu ko?
Suma Kiristoci suna addininsu kuma a lokacin da abu ya tashi akwai abin da ake kira mess ecumenique limamai da kristotin da yan gargajiya za a haɗu kowa ya kai ma Allah irin bukatansa kana ji au a haɗu a kofar masallaci yau a yi addu'a au a je kofar coci au a je wajen gargajiya Hausa musulmai su yi nasu kristoti su yi nasu su gargajiya cewa ƙasa ya zauna lafiya shi ka gaisa aka ce a Afrika inda za ga zaman lafiya shi a Kamaru ba za ka ga ƙabilanci ko kaza kaza ana yaƙe-yaƙe ko wani zage-zage ba.
Tumarala Profesa Ubarazak wannan gidan radio mai tarin albarka na sashen Hausa na muryar Amurka wanda ke can kafa a birnin Washington DC da ke ƙasar Amurka me za ka faɗa mata a ƙarshe?
Muna godiya da wannan gidan radio kuma da irin abubuwan da ake yada da kuma tarihi da labarun da muke ji alhamdulillah Allah ya kai ku gaba-gaba har gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam.
Madalla rashin tattaunawa muke nan da Professor Ubarazak wanda yake masanin harkokin tarihi ne musamman na garin Chang ko Banwai wanda yake jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru. Ni Muhammad Awal Garba ne za ku din shirin nake ce da ku mu zama lafiya sai kuma wani loto idan Allah subhanahu wataala ya kai mu
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To Madalla, an gaishe da wakilin namu da wannan shiri na dan gari sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana.
Bari mu faro sakonnin namu da wannan sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malami Indu Kazawai. Suka ce salam VOA Hausa, an ce fata nagari Lamiri, to albarkacin wannan muhimmiyar rana ta Juma'a mai dimbin alheri. Muna yi wa dukkan ƙasashenmu na nahiyar Afirka da sauran ƙasashen 'yan uwa musulmi na duniya da ma duniya baki daya fata da addu'ar Allah ya kawo mana da dawwammamen zaman lafiya da kwanciyar hankali game da sabon arziki da wadata mai dorewa. Shugabanninmu kuma Allah ya ba su iko yi mana adalci. Sai kuma sakon shewa da murija wanda yake cewa tabbas wannan hali da kasarmu Najeriya take ciki akwai takaici. Talauci sai karuwa kawai yake yi a ƙasar tamu bayan kuma akwai dimbin arziki a ƙasarmu amma kuma shugabanninmu sun yi babake re a kai.
Tuma da lagai da baba ya koma kiri da haka muka zuga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaice, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta ziyarci kan iyakar Amurka da Mexico a jihar Arizona a yau Juma'a yayin da gangamin yakin neman zaɓenta ke ƙoƙarin sauya babban batun nan na bakin haure daga kasancewa wata matsala ya zuwa wata dama da kuma fata domin mai da martani kan cancantar da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump yake mata. A wannan makon taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York na wato Amurka ta ce ya kamata ƙasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitocin yanke shawara na duniya wato kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayin da yakin da ake yi a Ukraine yake fuskantar wani mawuyacin hali a daidai lokacin da tarayyar Turai ta shiga wani sabon zamani, ƙungiyar EU ta yanke shawarar ɗaukar ƙarin matakai kan abin da take gani a matsayin barazana ga tsaro a makwabtanta. A wani babban mataki tana shirin taimakawa Ukraine a wajen sake gina tattalin arzikinta ba tare da jiran jagorancin Amurka ba. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin su biyun kan yadda za a kare ƙasar a yakin da take yi da Rasha.
To masu sauraro baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wanda zai daidai da 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai anjima.